الرحمن إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوغا وتر رمضان شكرا تا دبو ديا دا داري خدو داربعين ديري هجرانا محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة wanda ya dace da bakwai ga watan hudu ne ko watan biyar bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 alisafin turawa muna darasi na biyu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu maryam idan yan uwa za su iya tunawa jiya muna kan daidai kissar daukan cikin nana Maryam da ta dauke cikin Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah yake cewa a farkon ainihin wato ayar fahamalathu فانتبذت به مكان القصية أرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
الله يجب أن يكون لدينا دنجن دا واتو يننا مريم alayhi salam ta dauke cikin Annabi Isa alayhi salam fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiya sai ta dauke cikin sa bayan malaika Jibril yayi bushi as ainihin wato wuyan rigarta da ta dauke wannan ciki shikenan sai ta nesanci al'umma ko sai ta nesanci mutane bihi da wannan ciki nata makanan qasiya ta samu wani wuri mai nisa shine makanan ba'idan mai littafin at-tafsir al-munir fi al-aqidati wa shari'ati wal manhaj wahbat az-zuhaili yana bayani ya kawo ta magana ta Muhammad ibn Ishaq sai dai bai kawo ta da isnadi ba kamar yadda malaman tafsiri suke kawo cewa Muhammad bin Ishaq yake cewa yayin da nana Maryam ta dauki wannan ciki ta sha wahala kwarai da gaske irin yadda kowace mace take shan wahala idan ta dauki ciki kuma ciwon ciki na nakuda da murdar ciki na nakuda sai da ya same ta duk da cewa cikin na Annabi Isa ne alaihi salatu wassalam asabaha almarad wa adh-da'f yace rashin lafiya da rauni ya same ta ta samu canjin yanayi da canjin launin fatar jikinta lokacin da ta dauki wannan ciki an yi mamaki kwarai da gaske wannan yaya aka yi wannan baiwar Allah aka ce yau tana da juna biyu ba ta da miji kuma gashi mace ce mai ibada mai bautar Allah aka ce fa ma dakhala ala ahli baitin ma dakhala ala ali zakariya, babu wani abin da ya taba shiga gidan wani wasu mutane irin abin da ya shiga gidan iyalan annabi zakariya, tunda daman shine mai kula da ita. Zace zance ya yadu a banu isra'ila, suka ce wannan yarinya wannan mata duk yanda aka yi, akwai wani mutum da ake ce da shi Yusufun Najjar. Yusufun Najjar shi ma wani ne mai bauta, rajul ne salih, yana cikin dangin ita na na Maryam, kuma yana tare da ita a masallaci, shi ma mutum ne mai bauta da ibada da kula da masallaci. Ita mace ce tana kula da masallaci, shi kuma a bangaren maza shine mai kula da masallaci. Kawai sai aka ce ai shi ya kebance da ita, yaje yayi abin da yayi da ita ta dauki ciki, wal iyadu billah, babu wani wanda yake tare da ita a wajen ibadan nan. Ina cewa masallaci ne saboda ina nufin wajen ibada, amma malamai suna cewa coci ne a wancan lokaci inda suke bauta, babu kowa tare da ita in ba shi ba. Lance ya ɗu cewa a wannan Yusufun Najjar shi yaje yake manta da ita, yaje yayi kaza yayi kaza da ita, amma dai Allah zai wanke ta insha Allah ta'ala. Kuma tunda Allah shi yayi mata wannan baiwa dan ya girmama ta, ya girmama dan da ta haifa, kuma zai kare ta kamar yadda zamu ji anan insha Allah ta'ala. Fa ja'a al makhadu ila jiz'in nakhlati, sai ga naƙuda ta zo mata ta je gindin wato kututturen dabino dan ta nemi taimako da shi, ta rike shi saboda nauyin naƙuda da zafin naƙuda. Kai mata suna haƙuri. Qalat, sai ta budi baki take cewa ya laitani mittu qabla hadha, ya kaitona ina ma da na mutu kafin wannan lokaci, kafin dauki wannan ciki da mutuwa ma nayi. Wa kuntu nasiyan mansiya, in zamanto wani abun da yake abun mamtawa, wani abun da za a manta da shi a rabu da shi, shay'an mansiyan matrukan la yatamu bihi ahad, ina ma da na zama wani abun da yake abun mantuwa ne, ba ma wanda zai tuna da ni da a ce na dauki wannan ciki, me zan ce wa mutane? Idan kun lura da aya din, Allah yana ba mu labari lalle naƙuda ta zo mata, kenan na Maryam ta yi naƙuda kamar yadda dukkan mata suke yin naƙuda yayin da za su haifi ƴaƴansu. Allah ya yi amfani da kalmar fa'aja'aha din, wato asalinsa kamar yadda malamai suka ce ana nufin alja'atu wattaratu, kamar yadda Balarabe yake faɗa, in an ce aja'ahu kaza, aja'ahu ila kaza, wato abu ya buƙatar da shi a dolan dole, naƙuda ta zo mata a dolan dole, tana so ko ba ta so. Sukan ce aja'ahu ghairuhu idha hamalahu alal maji, abinda ya sa ka ka zo, amma asalin kalmar daga ja'a ne. Wani yake cewa kamar yadda yake cewa wajarin sara mu'tamidan alaina aja'athu al-makhafatu war-raja'u, me kashab yake cewa kalmar aja'a ta zo ne daga ja'a, sai dai wajen amfani da ita sai aka ainihin wato canja ma'anar ba'da an-naqli ila ma'na al-ilja'i, aja'a ana nufin ilja'a, mana abin da yasa ka kazo, naƙudan nan ta zo mata da dadi ko ba dadi. Al-makhadu wato ciwon haihuwa shine da Hausa muke cewa naƙuda, kamar yadda ake cewa makhidatul mar'a da kasrul kha, makhidatul mar'a, mace ta shiga cikin naƙuda kenan, tamkhadu bi fathiha idan dana waqtu wiladatiha, yayin da lokacin haihuwar ta yi kusa. ya laitani ya kaitona mittu qabla hadha ina ma da na mutu kafin wannan ciki kafin wannan nakuda ciwo ya dame ta da bakin ciki ba wai dan ta haihun ba a'a abin da yake damun ta me za ta ce wa mutanen ta Imam al-Qurtubi yake cewa ta yi amfani da hukuntu nasiyan mansiya wato yace an-nisyu am azancan larabawa shine ash-shay'ul haqir alladhi min sha'nihi an yunsa wala yuta'allamu li faqdihi abinda yake bai kai ya kawo ba abinda in an manta shi ko in an rasa shi ma ba komai shine mansiyan kamar yadda ake cewa nisyan ko nasiyan ana fadan haka duk ya halatta nisyan bi kasrin nun ko kuma nasiyan kamar yadda ake cewa alwitru kuma ana cewa alwatru alwitru alwatru Imam al-Alusi yake cewa inna ma qala dhalika ma annaha kanat ta'lamu ma jara bainaha wa bain jibril min al-wa'd al-karim istihya min an-nas Nana Maryam ta faɗi wannan magana cewa kai tanta dama an mance da ita babu ita a duniya duk da ta san me ya gudana tsakaninta da Jibrilu wato saboda tsabar kunya yaya za ta ga yawa al'ummarta ya za ta ga mutanen ta shi yasa ta faɗi wannan da kuma gudun zargin su ko kuma kada mutane su fada cikin saban Allah akan sha'aninta su wuce gona da iri su faɗi magana mummuna akan sha'aninta alhali Allah ne ya zabe ta to har ma ta yi murin dama ta mutu ma babu ita to anan malamai suke cewa shin daman ya halatta mutum ya yi burin mutuwa saboda wani abu da ya same shi sai suka ce a nan gurin babu laifi dan mutum ya buraci mutuwa dan abu ne da yake da alaka da addinin ta na'am sanannan abu ne annabi ya hana ai burin mutuwa amma ga yadda hadisin yake la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi kada ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda ciwo da ya same shi ita kuma wannan ba ciwo ne ya same ta ba tsoran jin kunya yasa ta faɗi wannan magana manzo Allah fa'in yace fa'in kana la budda mutamanniyan idan ya zama ba makawa dole sai mutun ya buraci mutuwa din to yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li idan har ya zama dole mutun zai buraci mutuwa to abinda ake so yace ya Allah karaya ne matukar rayuwar nan ka san ita ce tafi alheri a gare ni ya Allah ka dauki raina matukar ka san cewa mutuwa ita tafi alheri a gare ni to anan gurin kun ga case din ya sha bamban tsakanin abin da ya samu na Maryam da kuma abin da Annabi ya faɗa a cikin hadisi to kenan magana dai mutum ya burin mutuwa dan ciwo ko cuta ya same shi bai halatta ba amma anan abin da na Maryam ta yi ba ciwo ne ya same ta ba ba zafin naƙuda ne ya sa ta ce gwanda ta mutu ba ba zafin ciwon haihuwa ya ce gwanda ta mutu ba ta ce gwanda ta mutu ba a'a me za ta ga ya mutanen ta kunya ta keɓance kanta da bauta da ibada yau kuma gashi ma har ta zo ta haifa ɗa ba tare da uba ba duk wanda yake zaton cewa nana Maryam wato ta buraci mutuwa ne saboda ciwon da ya same ta to malamai suka ce yayi kuskure ƙwarai da gaske anan gurin ya ku yan uwana in ya nuna wannan bayani ya nuna mana wani abu wato yana nuna mana lalle wannan mata nana Maryam kamammiyar mata ce matuƙa kuma Annabi Isa ya fito daga gida mai tsarki yanzu wannan yabo ne ga Annabi Isa ko suka ne gare shi yabo ne ga Annabi Isa ashe addinin musulunci ya yabi Annabi Isa yayi bayanin darajar mahaifiyarsa har ma sura guda aka ware wa mahaifiyarsa wanda ya kamata kirista waɗanda ba musulmi ba su mutunta musulunci da musulmi saboda wannan ainihin wato sura musamman da Allah ya ware suratu Maryam to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani dangane da girmama ta da yayi a irin wannan lokaci as-sa'atil asiba lokaci mai kunci da wahala a cikin rayuwarta me ya faru Allah rahma
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
تلاتشين ونيني نزافنا قدا فناداها من تحتها ألا تهزني سيكي رأيت تكرقشنت ألا تهزني كدكي بجنشكي كدكي باتر ري كدكي شكداموا قد جعل ربك تحتك سريا للي حقيقة وبنجدنكي يا سنيامكي واتو سريا وني kwari wani ruwa mai gudana a karkashin ki ɗaya daga cikin fassara daga cikin fassarorin malamai da zamu zo mai bayani karki damu ki haƙuri karki shiga bakin ciki ki kwantar da hankalinki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan ice na dabino ko ku tuttire na dabino تساقط عليك رطبا جنيا يا ان دبينو زاسي تفادوا اكنكي دنيي دبينو دنيي ايرن غودي دينن فكلي كيشي وشربي كيشا وقري عينن كي سامو كونشير ري ده كونشير هانكلي طيبي نفسا كي سامو كونشير هانكلي ده نتسوا ده كسان چه واتا انا كاركاشين كي كما كي قولي بكين تيكي ده باچل رنن فإما ترين من البشر أحدا إذن كنغواني ده كم متاني فقولي كي غيا مسا إني نظرت للرحمن صوما نينا إبا كنچه ga ubangiji na arrahmanu ba kancan azumi ne bazan yi magana ba falan ukallima al-yawma insiya ni yau bazan yi magana ga wani mutum ba kowa ne ne shi wannan shine abin da ya faru wani bangare na abin da ya faru lokacin da wannan naquda ta zo mata bari mu koma kan aya Allah ya ce fanada ha min tatiha a nan gurin akwai wato kira'o'i kamar haka fanadaha min tatiha kira'a guda biyu akwai min tatiha kamar yadda alarma ya karanta mana kenan wannan zai zama bi kasril mimi a wannan lafazi na min ala annahu harfu jar kenan min din harafi ne na jarra kuma ya khafdin ta shi yasa yace tahtiha wannan tahtiha din zai zama majrurun ne bi harfil jarri fa'il din zai zama mahdhuf shafaffe ne fa'ilin kenan sai mu ce ya zai zama taqdirin zancen fanadaha jibrilu min makanin tahtaha jibrilu sai ya kiraye ta a wani wuri da yake kasanta me ya kasanta asfala minha ta can kasa waye ya kira ta din kun ga cewa akai sai ya kira ta ba faɗi waye ba kenan a wannan fassarar min tatiha ana nufin jibrilu ne kira'a ta biyu man tataha bi fatil mim kenan zai zama ismul mausul ne fa'il ne na nada bi fathi ta atahtaha zai zama ba tatiha ba kamar yadda muka faɗa kenan zai zama alal zarfiyya man tataha taqdirin zancen shine
فنادى الذي هو تحتها وهو جبريل كده الذي هو تحتها wannan wanda yake kasanta asfala minha can kasa da ita jibrilu sai ya kiraye ta Abdullahi ibn Abbas yace da yazo fassara min tahtiha din sai yace al muradu bi man tahtaha yace jibrilu ne ake nufi ya kira ta saboda wasu malaman suka ce fanada ha min tahtiha din ana nufin isan da ta haifa alaihi salam danta shine ya kiraye ta yace ya mama Allah ta zani kada ki bakin ciki kada ki bacin rai danta ne ya kira ta to shi Abdullahi ibn Abbas yace walam yatakallam Isa hatta atat bihi qauma abinda Qur'ani ya tabbatar mana annabi Isa bai yi magana ba har sai lokacin da nana Maryam ta zo da shi wajen mutananta Qur'ani bai fadi cewa annabi Isa yayi magana a lokacin da aka haife shi yana kasa yana cikin wato jinin haihuwa ba yace a cikin wannan aya gaskiya akwai alamomi na kamar mu'jiza ko abubuwan da za a ce sun saba wa al'ada wanda ana nufin girmama wannan bawan Allah shi annabi Isa da yadda Allah ya bayanin haihuwarsa duk da cewa wasu malaman tafsirin in kun zo karantawa fanada hamin tahtiha za ku ji suna cewa Isa ya kiraye ta amma dai Abdullahi ibn Abbas cewa yayi ba Isa bane Jibrilu ne kenan fanada ha ibnu ha Isa alladhi kana indama wada'athu mawjudan tahtaha shine takdirin zancan a wancan ra'ayi imam wato ibnu jarir at-tabari imamul mufassirina abun mamaki da yazo da ya kawo maganganun sai ya ce zancen da yafi inganci wanda ya kira ta din nan ta kasanta nan annabi Isa ne ne yace wa aula al aqwali ko qaulaini fi zalika indana qaulu man qala alladina daha ibnu isa zancen da yafi dacewa da daidai wanda ya kiraye ta nan shine annabi Isa saboda kinaya ne aka yi ba an bace sunansa ba kuma sai ka wata ka'ida ta malaman nahwu yace an ambace shi ne ma'ana kamar an yi amfani da wani lamiri ne da yake kusa da ita yanzu a lokacin da wannan dan da Jibrilu waye yafi kusa da ita danta yafi kusa da ita faraddahu ala alladhi huwa aqrabu ilayhi ko radduhu ila alladhi aqrabu ilayhi awla min raddihi ala alladhi huwa abadu minhu shine Jibril kenan to anan gurin idan mun dauki ra'ayin Ibn Jarir al-Tabari fanada hamin tati hashini Isa ya kiraye ta kuma yace shine magana da tafi inganci a matsayin sa na jagora babban malami masanin tafsiri to wannan kenan da yawa daga cikin malamai din sun tafi akan lalle din Isa ne huwa sawabu shine daidai fanada ha ibnu wa Isa alladhi kana asfala minha inda ma wad'atu kenan sai ga danta annabi Isa ya kiraye ta lokacin da yake kasanta tunda ta haife shi yana kasa da ita yana so ya kwantar mata da hankali ya ji mamansa tana cewa ya kai tona na shiga uku ina ma da mutuwa nayi da wannan yanayi da na shiga yace ya mama Allah ta hazani ya umma kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ga yar korama nan jadwalan saghiran min alma magudanar ruwa matattarar ruwa dan karami gashi nan a gefen ki Allah ya baki duk abin da kike da bukata a gefen wannan ruwa naki ciki sha Allah ya baki gashi dan a kwantar miki da hankali an ambaci annahru saghir sariyan lian alma'a yasri fi kalmar sariyan din tana nufin dan tafki na ruwa asalin asari an ciro shi ne daga kalmar asarru a larabci asarru ana nufin ar-rif'atu wash-sharaf daukaka shi yasa ake cewa saruwar rajulu yasru kamar kace sharufa yashruf mutun ya daukaka fa huwa sariyun madaukaki ne yayin da ala qadruhu wa azama amruhu al'amarin sa ya daukaka ya girmama shi yasa wani mawaki yake cewa la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu ku ji magana ba yanda za a yi mutane su rayu a cikin rudani da hayaniya ba su da shugaba la sarata din ana nufin shugabanni mutane su rayuwa ta fauda rayuwar hayaniya bai zai taba yiwa ba sannan kuma yayin da shugabannin mutane suka zama jahilai to babu shugabancin duk lokacin da shugabanninku suka zamanto su ne jahilanku to an yi asara wannan guduma ce kwarai da gaske aka buga mana na farko dai ana nuna mana ba za mu iya rayuwa babu shugabanci ba shugabanci dole sai an yi shi ko musulmi ko ba musulmi ba ya zama shugaban mutane wannan dole ne ba inda shari'a ta yadda a zauna haka kawai kowa ta ci barkate idan haka ne wallahi daga nan zuwa can baka isa ka tafi da abun hawanka ba wani zai tsaya ya buge ka ya karbe shi mai karfi shine zai rayu yanda ka san rayuwar dabbobi a daji duk inda zaki yake idan ya tarar da kananan dabbobi wanda basu kai shi ba zuwa yake kama su ya cinye su saboda babu wani shugaban daji da zai hana shine shugaban duk inda kura take idan ta samu kananan dabbobi zuwa za ta yi ta kama tana cinyewa haka kuma duk inda kuke idan babu hukuma idan babu shugabanci idan babu jagoranci ko mun rashin dadin jagorancin nan wallahi azzaluman cikin ku kuye ku za su bi suna kakkashe ku za ku yi ta kashe junan ku ne shi yasa musulunci ya tsananta hukunci akan khuruji in an ce khuruji shine mutum yazo ya zama dan tawaye yayi fito na fito da shugabansa jagoransa ya dauki makami ya yaki shugaba a yi ta bare a kashe shugaba a hana jami'an tsaro aiki rayuwa ta zama kawai masu bindiga a hannu masu karfi su suke shugabantan mutane to wannan bai zai yi ba shi yasa hukumar da kuke gani duk lalacewar hukuma duk zaluncin hukuma to gwanda fa akwai ita a ce babu wallahi duk ranar da aka ce ka waye gari an kashe shugaban kasanka babu shugaban kasa ba wanda ya hau ba wanda zai bada umarni ba soja ba dan sanda su ma sun jefar da bindiga sun gudu to wallahi sai ka kwammace gwanda kai hijira ka koma kamaru ko chadi ko nijar da gudu da kafarka zaka tafi so kada mutane su taba goyen bayan duk abinda za a zo a ya barar da gwamnati a hana hukuma aiki a cikin al'umma na gaya muku wannan shine ka'ida ta musulunci duk yanda za a yi dole a samu shugabanci a cikin mutane shi yasa ko a tasha za ku ga sai an samu shugaban yan tasha hatta yan fashi da makami na kowace jiha suna da shugabansu kun ga sata suke fashi suke da makami duk inda ake ta'addanci to za ku ga akwai jagora a ciki to yaya mutane suna rayuwa suna zaman lafiya a kasarsu ba za su nemi waye shugaban da zai shugabance su ba ko kuma wani saboda ra'ayi na siyasa yayi ta kokarin kawo abubuwa na fitina a cikin kasa da za a hana zaman lafiya kwata-kwata ta bare tunda shi bai samu ba gwanda kowa ma ya rasa babu dabbanci da rashin hankali da rashin awo mai kyau da lissafi na kwarai irin wanda zai yi tunanin cewa dan ni ban samu shugabanci ba to ta bare bari mu goyi bayan barna bari mu goyi bayan ta'adi bari mu goyi bayan ta'addanci wannan iya rashin hankali kenan kuma muna fada muna dade maimaita maganan wannan bawan Allah la yasluhun nasu fawda la sarata lahum ba yanda za a mutane su zamanto cikin zama mai kyau babu shugaba ba su da shugabanni kuma wala sarata idza juhalum sadu babu shugabanci na kware inda jahilan su shine shugabanni kenan wannan yana nuna duk wanda za ku zaba ya zama shugaban ku ya kamata ya zama mai ilimi kuma haka ne yanzu kasa irin ta Najeriya bai kamata shugabanta ya zama jahili ba kuma ta bangare guda biyu idan kristani ya kamata ya zama ilimi yana da ilimin kristanci yana da ilimin zamani idan musulmi ne to ya kamata ya zama yana da ilimin addini kuma yana da ilimin zamani dan kada ya zama to aita wasu abubuwa na addini a canja wa addinin suna dan a illatar da addinin tunda bai da ilimin addini sai ya dauka addini ne yace ai wannan wataƙila in ba a ci sa'a ba sai ya wayi gari yana musulmi yana fada da addinin sa amma in ya je makaranta yayi ilimi to ya san hakikanin koyarwar musulunci ya san abu kaza da abu kaza da abu kaza da ake yi ba karantarwa addini bane an shigo cikin addinin ne dan a bata sunan addinin an shigo cikin musulunci ne dan a bata sunan musulunci so a matsayin sa na shugaba ko gwamna da yake yana da dan masaniya ko yaya akan ilimin addini to wannan zai bashi wato balance zai bashi muwazana wajen yin hukunci ga ƴan uwansa musulmi akan wata kila wasu abubuwa da ke ka iya zuwa ya je ya dawo so ya ku ƴan uwana ku sani ba burgewa bane a je a samu shugaba da ya fito a jam'iyyar siyasa jahili kitibir a zabe shi saboda yana bada kuɗi a zabe shi saboda ya iya ƙarya a zabe shi saboda yana da manya a zabe shi saboda ya iya surutu ba in dai mutane suna son zaman lafiya su samu shugabanci mai dadi to su zabi shugabanni waɗanda suke ba jahilai ba a bangarorin guda biyu ilimin addinin su a kuma kowane addinin suke da kuma ilimi na zamani wanda zai kore musu jahilci na gudanar da mulkin su dan in ba an yi sa'a ba in kuka zabi shugaba jahili to wallahi ba shi zai rinka shugabancin ba wasu zai dauko masu ilimi su ta bashi umarni su ce yayi kaza kare kaza saboda yana ji a ransa yana da wata tawaya ta jahilci a tattare shi yana tsoron kada yayi wani abu a ce ai shi jahili ne dan haka wasu ne za su rinka gudanar da kasar ba shi ba wannan shine illar a zabi shugaba jahili ko a zabi gwamna jahili ko a zabi kansila jahili ko a zabi dan majalisa jahili yanzu ba ga su ba akwai wadanda ake zaban suna zuwa majalisa sai dai su ta gengedi haka ne wannan tunda kuka zabe shi kun taba gani ya tashi ya daga hannu yayi bayani na farko dai wato ba shi da fasahar da zai fita ma yayi magana gaban mutane magana ma bai iya ba kuma wannan wuri zuwa ake yi mai karfin hujja mai karfin bayani wayayye mana tsoro mai karfin yaran da ake magana a wurin to yana da tasiri wajen ciyar da bangaren sa da al'ummar sa gaba wani kurun zuwa yake yayi likimo ya fake ya makale ya tagumi kurun yana jiran alat din sa baya iya cewa komai a kare shekaru hudun nan ana ta nuno mutane a NTA suna ta daga hannu suna bada motion akan al'ummar su akan jama'ar su amma kai naka baka taba jin yayi magana ba ba bakin da zai magana to kaga a duniyar ma jahili ka dauka ballantana an zo magana lahira kam Allah gyara mana halin mu a zo a wayi gari a ce wai shugaban mutane wai ba zai iya karanta fatiha a cikin mutane ba yana jin tsoron ya karanta fatiha wani ma da aka zo ana magana yace ya rantse da Qur'ani mai izu 80 izu 80 fa sai odinin sa mai kula da shi da gefe sai yace uga 60 ne fa shi kaga shi Qur'ani ma izu 80 ne a wajen sa wai yana gani ya burge ya ma rantse da shi Allah kiyaye mu so wannan dai duk karin bayani ne ina muku magana akan muhimmancin samun shugabanni na kwarai kun fahimci wannan ko yawa malamai Allah musu rahama suka ce Allah yayi wa nana Maryam wannan baiwa ne dan taye mata wannan magana dan a sama mata kwanciyar hankali aka ce girgiza wannan dabino itacen dabino shine jiz'in nakhlati yanzu dabino zai sauko miki zubo miki nunan nan dabino ko nunan nan dan itace in an ce janiyan wanda ya nuna sosai daidan ci a wannan lokacin fakuli ki ci washarabi ki sha daga wannan ruwa na wannan tafkin wa qarri aynan ki samu sanyin rai da kwanciyar hankali a nan gurin malamai suke cewa wannan ayar tana nuna mana mubasharatil asbab fi talabir rizqi أمر واجب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله وتوجن نيمان دوكيا وجن نيمان أرزكي متنبي زي زونا أجدا yace bari yayi ta zabga yayi ta kora addu'a tunda shi ya san Allah yana roƙon Allah Allah zai kawo masa arziki ba sai an fita an je an nemo kuma wajibi ne fita ka je ka nemo abinci fita gona fita wajen aiki fita wajen sana'a fita wajen duk da zaka je ka nemi abin da zaka kare mutuncinka da iyalinka ka je ka nemo din wannan fa wajibi ne dole ne kuma yin haka din baya nuna cewa wai baka da tawakkali ba tawakkali bane mutun ya zauna a gida ya daga hannu ya roki Allah inda haka ne da manzo Allah bai je kiyo ba ba mun karanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki itace ya shiga daji ya kiwon tumaki dabbobi hadisin bukhari yace kuntu ar al ghanama li ahli makkah ala qararit ina kiwon tumaki wa mutanen makka suna bani wani kudi annabi ya je ya kiwo a dauki kudi a bashi dan ya rike kansa da darajarsa da mutuncinsa sai wani yanzu a cikin mu yazo ya kwanta a gida yana jiran Allah ya kawo masa mutun ya kiye noma yana garin da ake noma mutum ya kiye je yayi sana'a ya tafi kasuwa ana zuwa ana neman arziki a hada taro da kobo bai zai yi ba sai ya ce wai shi ya dogara ga Allah su sun yarda Allah mai bayarwa ne Allah mai hanawa ne yanzu wannan baiwar Allah na na Maryam ai ta san Allah mai bayarwa ne mai hanawa ne amma Allah cewa ya girgiza dabinon nan sai kin girgiza sai kin yi aiki sannan dabino ya zo inda Allah ya ga dama zai ce i zaman ki kawai zai ta zuwa miki kamar yadda aljanna ba a samun ta a haka a kwance to duniya ma ba a samun ta a haka a kwance kuma shi mumini kullun yana kokarin yayi ta neman nagumin sa ne ya wahala sannan sai ya hada da addu'a a je a shuka a yi noma a dawo gida a yi ta roƙon Allah ka ba mu ruwa kaga ba a zauna a gida ba inda tawakkali ne sai mu ce Allah muna zaune a gida ai Allah kadirun ne mai iko ne ya tsiran mana da masara ba mu noma ba ba mu sa taki ba ba mu yi feshi ba ko ba haka bane ba ya kuma kawo mana shi gida amma sai Allah ya ce mu fita so jama'a fita neman arziki abu ne wanda yake wajibi ne kar a zauna manzo Allah ya ce mafi alherin abinda ɗayan ku zai yi shine abinda zai nema min kasbi yadihi sana'ar hannu akwai albarka wanda a yanzu kuma an fure na sana'ar hannu dinki ne noma ne kafintanci ne gini ne saka ne duk wani sana'a da ka sani da hannu ake yi akwai albarka duk da muna ganin cewar kaga kai dan yi zuwa kawo ruwan nan ka daina raba ruwan a daina ya isa ka duk wani aiki da mutum zai je da hannu yana da albarka kwarai da gaske so ina kira ga samari matasa zaman banzan da ake yi a fita aje a aiki Allah ya ba mu kasa ga ta nan iya ganin ka ta noma sai dai ba kudin taki ko Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya to mu je mu nema rashin sana'a da rashin aikin yin nan shine yake ja mana bala'ai da fitintunu a cikin mu duk inda kaji ana sare-sare ana yanke-yanke to ka tabbatar wasu mutane ne da ba su da aikin da za su yi talauci ya dame su kuma dole za su rayu a cikin mutane da haka za su nemi yaya za su ya za su sha kuma anan ya zama wajibi ga shugabannin mu wanda suke shugabantar mu su ji tsoron Allah su daina rubda ciki akan kudin talakawa da arziki na ƙasa a samun wa samari matasa aiki yanzu idan ka je gidajen mu na kurkuku duk gidajen kaso majority waɗanda suke ciki yaran mu ne matasa, haka ne ko ba haka bane? Saboda ba su abin da za su yi. Yaro ya je yayi makarantar sakandare ya gama da ƙaryacin yawa ya din kone ko ya zo akwai jami'a a jihar su amma ba zai iya shiganta ba, yana ganin jami'a a jihar su wallahi ba za ta shigo ba, wataƙila sai dai a shigo da wasu baƙi ba shi ba, ko dai dan ba shi da hanyar da zai shige ta, ko kuma ba shi da halin da zai biya registration fee, school fees, registration fee ba shi da hali. Dole ya ci, dole ya sha, dole ya saka riga, dole ya ji ɓacin rai in ya ga wani yana hawa abin hawa shi ba shi da shi. Idan shekarunsa sun kai dole ya aure, to ƴar jami'ar da zai je ya yi karatu ya samu ƴar takarda da zai yi aiki a wata a biya shi albashi mafi ƙaranci 30,000, to abu ya gagara. Ba dole samari su ta zama a bakin titi ba, ƴan siyasa suna amfani da su suna ƙone-ƙone. Kuma da gangan aka talautar da yaranmu matasa, saboda ana amfani da su a wani lokacin da ake da buƙatar su. Idan kowa ya tafi ya samu aiki, in kowa ya je gona, kowa ya je kasuwa, kowa ya tafi aikin gwamnati, wa zai zo ya jagaliyar siyasa? Wa zai zama ɗan kalare? Wa zai zama ɗan doke-doke da ɗan hayaniya? Wa zai zama ɗan liƙa fosta? Da haka dole ne a bar wasu masu zaman banza, saboda za a yi amfani da su wani lokaci, ko da ku zaman su na banzan zai illa a cikin al'umma. Wani lokacin idan an zage su ko an faɗi mummunan magana a kansu, wallahi ya kamata kuma a tuna haƙƙin da suke da shi a kan gwamnati da al'umma. A saba musu sana'a, a buɗe musu ma'aikatu, a biya musu kuɗin makarantu, ku ɗauke su ku gani, ku biya musu school fees a jami'o'inku in ba su yi karatun ba. Wallahi in za ka tara ɗan daba, ɗan area boy, ɗan kalare, duk ɗan abin da za ka fada, ko ɗan guguwa, ko ɗan yakuwa, ko ɗan mene, duk abin da za ka fada, in za ka tara mutum 100 a cikinsu ka ce ku zo ga admission, ku shiga jami'a ku yi karatu, kuma ga kuɗin makaranta za a rinƙa biya muku, wallahi ba za su yi wannan sare-sare da shaye-shaye ba, za su je su shiga jami'a ne su yi karatu. Amma da kuɗaɗen da muke kashewa a banza, a riya, mawaƙiya ɗaya sai a bata miliyan 200, mai waƙa kuɗin miliyan 200 nan yaro nawa za ta biya wa kuɗin makaranta a jami'a? Mawaƙi ba gidaje mawaƙi, wallahi sai a bashi miliyan 500. Wani shugaba guda ɗaya sai ya bashi miliyan 500. ƴar wasan kwaikwayo guda ɗaya sai ka ji suna wasa da miliyan 100, miliyan 200, miliyan 300, ba su ake yi. Amma ga yaranmu matasa suna ta ɗaukan makami a hannunsu, saboda ba yanda za su yi. Ba goyon bayansu nake ba, ba daidai ba ne abinda suka yi, kuskure ne. Dabanci kuskure ne, shaye-shaye kuskure ne, kalaranci kuskure ne. Amma ina so ku gane, ana juyar da arzikin ƙasa ta wasu wuraren da ba su dace ba a gina wasu ashararai marasa kirki, waɗanda suka kamata a taimake su, waɗanda su ne shugabannin gobe. An yi abandonin ɗinsu, an basu a banza. So wallahi dole ne sai mun gyara ita. Gaskiya daman ba ta da daɗi, ɗaci ne da ita. Kuma na sha fada ina maimaitawa, galiban za ka ga manyanmu nan ƴaƴan suna karatu a ƙasar waje. Wani ɗansa yana Ingila yana karatu, ba ma sai wani shugaba ba, wanda ya ɗan samu ɗan haske-haske kawai zai ga ya tura shi, bai yadda ba ma da ni University Nigeria. To ga waɗannan miskinai, University ta Nigeria ma ta jihar su ma ta gagare shiga, ba wai ba a kai su waje su yi karatu ba. In aiki ne aka zo bayarwa a gwamnati, kowane shugaba a ɓangaren sa sai wanda ya ga dama zai bawa, sai a buga a jarida za a ɗauki ma'aikata. Amma har ma an gama ɗauka an ma ba da ofa ma, kurin ku kuma an je an sa kun ta tura takardunku a banzan bazara. Mu gyara, mu taimaki waɗannan matasa namu da muke ganin sun lalace, mu jawo su jiki, mu taimake su, mu ba su sana'a. In ba mu ba su makaranta ba, mu ba su jari su je su yi noma a gona, su noma masara, su noma auduga, su noma wake, su zama mutane. Mu ɗan buɗe musu small scale industries, wannan entrepreneurship da ake ta yi a dada habaka shi dan kudade da ake yi gwamnati suke bayarwa ana bawa samari matasa duk wata ana ba su 30,000 ko kasa da ko sama da haka ko 20 wannan abu ne mai kyau gwamnati ta dada fadada shi a rage yawan masu zama a bakin titi dan duk ta'addancin da ake mana za ku ga wallahi da ƴaƴanmu ne da ƴan uwanmu ake yi ba dan komai ba saboda ba su da abin da za su yi ba san addini ba wala Allah masu addinin ba su jawo su kusa da su ba ba san ilimin zamanin ba lahuna lahuna wala hunak babu anan babu a can to ba dole ne mai yanda zai rayu ba duk da cewa kuskure ne yin haka din amma ina ga muku akwai dalili da yasa haka din take faruwa kuma yayanmu ne dole sai mun gyara su to a fita a nemi arziki malamai suke faɗa akan wannan aya din shi yasa Allah ya ce da nana Maryam ki girgiza da kanki wa hudzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya wani bawan Allah yake cewa alam tara anna Allah qala li maryama wa hudzi ilayki aljiz'a yasaqatu rutab walau sha'a an tajnihi min ghairi hazzihi janatu walakin kullu shay'in lahu sabab Allah karim yace kai yanzu baka gani ba Allah da kansa ya ce wa Maryam girgiza wannan itace na dabino sai ƴaƴan dabinin su fado miki kaga sai da aka ce tayi aiki kai ma je kai aiki wannan maganar ta Bahaushe wai da yake cewa Allah ya ce tashi in taimake ka na'am duk da babu aya karara da Allah ya ce tashi in taimake ka amma ma'ana ce mai kyau ma'ana iyayenmu ne suka duba ma'ana ma'ana Allah zai taimake ka idan ka tashi ka yunkura kana so ka samu arziki ka zama babban mai kuɗi a gari shiga kasuwa je kai sana'a wataƙila nan da shekara 10 shekara kaza sai ga kai ake nunawa a gari amma kurin mutum ya zauna a gida ya nade hannu ya ce wai yana so ya samu kuɗi be zai yi ba kuma wannan magana ta kowa da kowa ne kowa ba wanda aka ce zauna in har Annabi zai fita ya je kiwo dan ya samu abin da zai ci ya sha to bai kamata musulmi mu zauna a cikin mu ake samun masu zaman banza a cikin mu ake samun barayin takalmi a masallaci a cikin mu ake samun ƴan sane a cikin mu ake samun masu sace waya a cikin mu abin kunya wai mutum wai idan yayi burok talauci ya kifa shi ya rasa yanda zai yi saboda bai da yanda zai ba zai je ya sana'a ba kawai sai ya dauki wuka kawai sai ya tsare hanya yanzu haka ake ko a birane kawai sai mutum ya zo ya daga ma wuka ya ce kawo waya ko kudi saboda bai da kudi wani lalacewa ne wannan ka karbi wayar naira 200,000 ka je ka sayar da ita 3,700 asarar ta yi yawa ina ma da sayar da ita kai 100,000 wataƙila ka rage wahala takalmi yanzu musulmi bai isa ya je bar takalminsa mai kyau a masallacinmu ba duk masallatanmu wallahi ba ka isa ka bar takalmi mai kyau ba za a ɗauke ma kuma ɗan uwanka musulmi mai sallah shi ne gafiyar shi ne ɓarawar shi zai sace takalmin ko wani ne daban yake zuwa ya sace takalmi waya fa wai a masallaci yanzu ana sahu ba Allahu akbar kowa ya dan makale fa da ka dan ji aljihunka ya daina nauyi sai ka fara lalimawa a cikin sallah fa saboda zai iya yiwa wani an yi ruku'i ya sa ya zare maka wani wata ran a masallaci ya zo da 20,000 din sa ya soke ta aljihu da cikakken tawakkalin sa Allahu akbar ustaz yayi ruku'i yayi sujada ashe wani ya zo ya ga kudin shi ma ya zo ya jona a gefen sa suna kabbara ana ruku'i ya zura hannu ya zare kawai in gaya ma sai kamar zai je jaddada alwala ashe ya ɗebe 20,000 ne sai ya ƙara gaba bayan ya yi da sallah ya laluma sai ya ga sai ya ji ba komai sai ya zo ya samu limamin masallaci ya ce wannan wani irin masallaci ne da ake mutane sata a sahun sallah musulmi dai wani irin musulmi ne waɗannan masu sata a sahun sallah Allah gyara mana so ƴan uwana mu fahimci wannan Allah ya ce mata idan kin ga wani cikin mutane ki ce da shi kin yi bakance ba za ki yi azumi ba ba za ki kin yi azumin zance ba za ki magana ba ta hana Allah ya hana ta yi magana dan a nuna mana wasu abubuwa kamar haka na farko dai shi din danta Annabi Isa tun yanzu yana yaro karami ya fara ba da kariya wa uwarsa mahaifiyarsa kuma yayi magana shi yayi magana da kansa sai ya fi ƙarfi wajen kafa hujja a ce kai yo ai dan da ta haifa ne ma yake magana ma shi ya mai da martani to sai yafi karfin hujja akan ita za ta yi magana ba mamaki in ta fada su ce ƙarya ne wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana cewa ashe yana da muhimmanci tafwidul kalami ila al-afdal lokacin da aka zo za a yi magana a wuri to a samu wanda ya fi falala a ce ya yi magana taro kuke yi meeting ake yi a masallaci ne a ma'aikata ne duk lokacin da za a yi magana ka'ida ta shari'a ana duba wanda ya fi yanzu na na Maryam a wannan lokacin Allah ya nuna mata wannan ɗan ya fi dacewa ya yi magana a lokacin shi yasa Allah bai bata dama ba duk da ita ce uwa ta fi shi a shekaru mahaifiyarsa ce amma ku duba aka hana ta ta yi magana aka ce ta bar ɗan ya yi magana kuskure ne idan an zo magana an zo taro kurin mutum dan ya iya surutu a wurin akwai na gaba da kai akwai wanda ya fi ka a shekaru akwai wanda ya fi ka falala akwai wanda ya fi ka matsayi kawai sai ka bude baki kai magana a'a ka dan jira idan manya ba su yi magana ba kai sai kai magana sai ka ce to tunda kaga manya sun yi shiru bari kai kai magana amma ina so na gaya muku ana iya gane tarbiya da ladabin mutum yayin da yake cikin mutane da harshensa ake iya gane shi waye duk lokacin da ake tare da mutane ka zama kana zumbur kai kafi kowa surutu da iya magana to a lokacin ake ganewa baka samu tarbiya ba mu gane wannan yana da kyau kuma mu yi aiki da shi yanzu misalin yaro babansa yana guri yayansa yana guri abokin yayansa yana guri abokin babansa yana guri bai kamata ya bude baki ya yi magana ba in fa shari'a ake so ba gargajiyanci ba kuma wannan shine mutunci kai yanzu zaka zo ka bude magi kana magana ka ce kaza ga mahaifinka a wurin nan baka jin nauyi kai yanzu zaka bude baki kana cewa kaza kana cewa kaza alhali ga malaminka a wurin nan kai yanzu kai ne zaka zo kai magana alhali ga wani yana gaba da kai idan rayuwar ne wani ya fi ka sanin rayuwa wannan fa ya ma riga ka zuwa duniya in ma maganar duniya ce za a yi ya riga ka zuwa duniya Abdullahi dan Umar wata rana Annabi yayi tambaya a cikin sahabbai manya yace yana nema a bashi ansa wace bishiya ce wanda take tsaye ganyenta baya faduwa ganyenta ba zai fadi kasa ba baya faduwa baka taba ganin ganyenta a kasa ba kuma a shekara sau ɗaya take haihuwa sahabbai duk suka yi shiru kowa ya kasa yin magana har aka tashi sai da aka bada ansa din sai Abdullahi dan Umar sai yake cewa wa babansa lokacin sun juya za su koma gida sai ya ce ya baba aini tunda Annabi yayi tambayan nan aini na san ansar na san dabino ne bishiyar dabino ce ka je gindin dabino baka taba ganin ganyen dabino ya fado garba sai dai tankar reshen gaba daya kuma sau ɗaya yake a yaya shekara sai shi baban yake cewa ka ina ma da ka faɗa sai ce ai saboda girman manya to wannan tarbiya ce shi yasa nana Maryam bata yi magana ba abu na biyu dan a nuna mana wato ba a son jayayya da wawaye duk babban mutum mai matsayi idan wawaye suna magana bai kamata ya sa baki ba kuma ka rike wannan ka'idar rayuwa ko shugaba ne kai ko malami ne kai ko wani mutum ne mai matsayi lokacin da aka yi wani abu sai wani wawa a cikin mutane yana surutu yana hayaniya to kaka yadda ka zubar da mutuncin kana jayayya da shi saboda shi din kaskantacce ne idan ka zo kana magana da shi ka biye shi to kai ma ka shiga layin kaskancin da haka yayin da waɗannan mutane suka zo suna jayayya da nana Maryam ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya Maryam kin zo da abin kunya kin zo da abin ƙarya yaushe nana Maryam da matsayinta za ta tana cewa su faɗa ta faɗa sai ta yi shiru wannan shine dalilin da yasa ba ta yi magana ba sai ta sa ɗanta yana zanin goyo ya yi magana in wani ya isa ya jayayya da shi kai kaga jariri yana magana ka yi musu da shi ba ya kama makogwaranka ba to wannan shine hikimar da yasa malamai Allah ya musu rahama suka ce dalilin da yasa nana Maryam ba ta yi magana ba to Allah ya sa wato mu ainihin dauki wannan ba ni sunan shi wannan wa'azi da fadakarwa musamman magana akan jayayya da wawaye ana iya samun matsala ko a majalisa ko a wurin zama za ka ga wani shi wawa ne a cikin mutane wawa ne yanzu yanda ka biye sai dura ma ashir sai ya zage ka sai ya zage abokin baban sa ma to da yazo yana magana sai ka ce na bar ma aka ce wato ba wanda yafi kowa kaskanta a cikin mutane min adallin nasi safihun lam yajid wato musafihan wanda yafi kowa kaskanci wawa da yazo yana magana yana neman wanda zai tanka masa ya rasa ba zai tamka masa ya gama hayaniyar sa ba wanda ya ce mai open to yafi kowa wulakanta idan kana so ka wulakantar da mutum ka tozartar da shi in yazo ya gama haukar sa kar wanda ya ce masa komai yana gama sai a ce Allah kiyaye hanya to wannan yafi kowa tozartuwa da wulakantuwa abinda muka faɗa ne daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته